نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يوم الخميس تقص جواتر رمضان باي هجر رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم تشكرا دبو ايدة يهدو لأربعين دهدو وان دي 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 دا تلاتين جواتن اوكو شكرا تا دبو بيو دا عشرين da uku. Muna cikin darasinmu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma, majalisi na takwas a wannan shekara, inda muke karatu a cikin Suratul Ahqaf. Darasin da ya gabata muna karatu dangane da gabar wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsanan, aya ta 15 wadda za mu karanta wannan aya da kuma wadda take biye da ita.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
نعم. bayan a baya ayoyin da suka gabata Allah ya yi magana akan mushrikai da irin abubuwan da suke kawowa na suka da kafircewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya ka tsallako wani ɓangare daga cikin ɓangarorin da suka shafi wannan surar, wanda ya gabata a baya mun cewa waɗansu daga cikin malamai sun ce an kawo wannan kissar ne kamar yadda aka saba a Qur'ani, idan an yi magana akan haƙƙin Allah sai a yi magana akan haƙƙin iyaye. Waɗansu kuma suka ce a'a, an tsallako ne zuwa wani abu na daban da mushrikai suke yi ma manzon Allah inkari, shine tashin alkiyama, amma an kawo shi da usulubi na tattaunawa tsakanin ɗa mai imani da kuma iyaye da kuma ɗa kafiri da iyayen shi. da haka sai aka kawo a wannan uslubin domin dai a tabbatar da wannan mas'alar ta cewa akwai tashi bayan an mutu, ko kuma ya zama kamar yadda waɗansu malamai suka ce an kawo wannan kissar ne saboda a nuna duk da cewa Allah shine ya halicci halittu yayi mako ya samar da duk wani abu da ake bukata, amma an samu waɗanda suka kafirce mishi, to wannan ba abun mamaki bane. Idan muka kalli yadda iyaye suke hidima ga ƴaƴa, amma kuma daga baya a samu waɗansu daga cikin ƴaƴan su butulce musu su ƙi yin biyayya gare su, da haka wannan sai ya zama shine dalilin da munasabar da ta sa aka kawo wannan gabar aka haɗa ta da gaɓoɓin da suka gabata a baya. Allah ya ce wasaina al-insana biwalidayhi ihsanan, mun yi ma ɗan Adam wasiya dangane da iyayen shi ya kyautata musu kyautatawa. Hamalatu ummuhu kurhan, mahaifiyar shi ta ɗauki cikin shi a cikin tsanani da wahala da rashin jin daɗi. Wa wada'athu kurhan, ta haife shi a cikin tsanani da wahala da rashin jin daɗi. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran, da ɗaukan cikin shi zuwa yaye shi wata 30 ne. Hatta idza balagha ashuddahu, har sai lokacin da shi wannan ɗan da aka ɗauke shi aka ɗauki cikin shi aka shayar da shi a wata 30 ya kai matuƙar cikar ƙarfin shi, daga balaga zuwa shekara 40. Wa balaga 40 sana, ya kai cikar shekara 40 ɗin, wadda shi ne lokacin cikar ƙarfi na halittar ɗan Adam. Ƙala, sai ya ce rabbi auzi'ni, ya Ubangiji ka cimta min, ka shiryar da ni, ka datar da ni, an ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Anan an ashkura, wannan masdarul mu'awwal ne min anwal fi'il, ma'ana rabbi auzi'ni shukra ni'mataka allati an'amta alayya, ya Allah ka cimta min godiya ta ni'imar da kai min. Wa ala walidayya, da kuma gode maka akan ni'imar da kai ma iyayena. Wa an a'mala salihan, kuma Allah ka datar da ni ka cimta min aikata ayyuka na ƙwarai, tarbahu, aikin da ka yarda da shi. Wa aslih li fi zurriyati, kuma ya Allah ka shiryar da ni ko ka shiryar min da zurriyata, shine wa aslih li fi zurriyati, inni tubtu ilayka, ya Allah na tuba zuwa gare ka. Wa inni minal muslimina, kuma ni na musulunta, na ni kauya sai abinda kace zan bi dokokinka, abinda kace in yi in aikata, abinda kace in bari kuma in bari. Wannan shine abinda wannan bawan Allah yake faɗa a lokacin da ya kai cikar ƙarfin shi ya zamanto mutum cikakke sosai. Sai Allah madaukakin sarki ya ce ula'ika, irin waɗancan mutanen, waɗanne mutane ne waɗannan? Waɗanda suke kyautata ma iyayensu, sannan kuma suke tuba zuwa ga Allah, sannan suke miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala, miƙawa, sannan suke godiya da ni'imomin Allah da ya yi musu da ya yi ma iyayensu. Duka waɗannan sifofin da aka faɗa a wannan ayar, to su ne ake nufi da ula'ika, irin waɗancan mutanen, wanda suka sifanci da wannan sifofin da Allah ya ambata a cikin wannan ayar. Allah ya ce na taqabbalu anhum ahsana ma amilu, waɗannan za mu karɓi mafi kyan ayyukan da suka aikata. Ma'ana waɗannan ayyukan da suka aikata ayyuka ne kyawawa, daga cikin mafiya kyan ayyukan bayi. Kyautata ma iyaye kyakkyawan aiki ne daga cikin ahsana ma amilu, haka godiya akan ni'imomin Allah yana cikin ahsana ma amilu, haka tuba zuwa ga Allah inni tubtu ilayka, sannan da maida al'amari zuwa ga Allah da musulunta da miƙa wuya zuwa ga Allah, duka suna cikin ahsana ma amilu. Allah ya ce to irin waɗannan mutanen su ne wanda muke karɓan waɗannan kyawawan ayyukan nasu. Wa natajawazu an sayyi'atihim, sannan mu kauda kai mu yi afuwa dangane da laifuffukan da suke aikatawa. Kinan waɗannan ayyukan suna daga cikin ayyukan da suke haifar da
gafarar zunubai da Allah zai yi ma bawa. Idan mutum ya lizimci waɗannan ayyukan zai shiga cikin ula'ikal ladina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim. Ga nataqabbalu anhum ahsana ma amilu, an karbi ayyukan da suka aikata. Kenan waɗannan ayyukan suna cikin an a'mala salihan tardahu, suna cikin ayyukan da Allah ya yarda da su. Da haka idan mutum yayi to Allah zai karɓi aikin saboda Allah ya yarda da shi. Sannan Allah zai kauda kai dangane da laifuffukan da mutum yake aikatawa da zunuban da yake aikatawa. Matuƙar dai ana samun waɗannan kyawawan ayyukan a cikin ayyukan da yake aikatawa. Sannan abu na gaba Allah ya ce fi ashabil janna, waɗannan da masu wannan sifar sun shiga cikin tawagar ƴan aljanna, suna daga cikin ƴan aljanna. Da aka makomar su ranar alƙiyama ita ce aljanna, saboda Allah ya karɓi aikin nan da suka aikata, kuma Allah ya yafe musu laifukan da suka aikata. Ba abin da ya rage kenan sai a ba su kyakkyawan sakamako ranar alƙiyama, shine aka saka musu da aljanna, shine fi ashabil janna. Sai Allah ya ce wa'da sidqi, wannan shine alƙawari na gaskiya. Da aka kada ka ɗauka abin na wasa ne, wanda ya lizimci wannan aikin to Allah ya yi alƙawari na gaskiya. Menene alƙawarin na gaskiya da Allah ya yi? Shine ya ce fi ashabil janna, waɗannan suna cikin ƴan aljanna. Allah ya yi alƙawari, alƙawari na gaskiya. Dama Allah maɗaukakin sarki ya riga ya faɗa a cikin Alƙur'ani da cewa wa'adallah la yukhlifu Allahu wa'adahu, alƙawarin Allah ne kuma Allah baya saɓa alƙawari. Da haka Allah bai taɓa yin alƙawari ya saɓa. Da haka wanda yake so ya samu wannan alƙawarin na Allah to kawai ya lazimci abin da Allah ya faɗa cewa ana samun cikar wannan alƙawarin da shi. Da haka ya ce wa'adallah, wannan alƙawarin Allah ne. Wa'ada sidqi, wannan shine alƙawari na gaskiya. Dama ma alƙawarin Allah gaskiya ne, ko da Allah bai ce wa'ada sidqi ba, ko da bai ce alƙawarin gaskiya ba ne, to Allah maɗaukakin sarki baya yin alƙawarin da ba na gaskiya ba. Allazi kanu yu'adun, wannan shine alƙawarin gaskiya da aka kasance ana musu alƙawari da shi. Ta wanda ya aikata waɗannan ayyukan to zai samu aljanna. To wannan alƙawarin na gaskiya yana nan tabbatacce, Allah ya tabbatar da shi, kuma haƙƙan Allah zai cika wannan alƙawarin ga duk wanda ya riƙe waɗannan abubuwan da Allah ya faɗi cewa ana samun aljanna da su. Wannan shine ɓangare na farko daga cikin mutane a babin abin da ya shafi alaƙa da iyaye. A farko Allah ya buɗe da yin insani da kyautatawa gare su. Shi yasa a cikin Alƙur'ani da yawa Allah yana maimaita wannan. Allah maɗaukakin sarki yana cewa waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, ubangijinka ya hukunta, ya zartar, ya wajabta cewa kada a bauta ma kowa sai shi, sannan kuma a kyautata ma iyaye. Sai Allah ya ce imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Allah maɗaukakin sarki ya ce idan ɗaya daga cikin iyayenka aw kilahuma, ko duka biyun suka kai matakin kibar, matakin tsufa wanda ba za su iya yin komai ba, komai sai an musu, suka kai mataki na manyanta da tsufa, ahaduhuma aw kilahuma, ɗaya daga cikinsu ko dukansu biyun, Allah ya ce fala taqul lahuma uffin, kada ka kuskura ka yi wata kalma wadda za ta nuna gajiyawa gare su. Shine fala taqul lahuma uffin, domin kalma ce ta at-tabajjur, kalma ce da za mutum zai faɗa ya nuna cewa ya ƙosa, ya gajiya. Kamar mutum ya ce kash akan wani abu da yake yi, an yi wannan, an yi wannan, ya gaji ya nuna cewa wannan abin da aka yi bai yiwu ba. Allah ya ce fala taqul lahuma uffin. Sannan na biyu wala tanharhuma, kada ka kuskura ka daka musu tsawa, kada kai musu tsawa. Duk yadda suka kai, ko da sun koma arzalil umr din sun zama kaman yara kanana Allah ya ce salatan wala tanharhuma kada ka rinka yi musu tsawa wa qul lahumu qawlan karima idan zaka yi magana da su ka rinka yin magana ta karramawa ta mutuntawa magana ta karamci magana ta girmamawa gare su waqfid lahumu janaha dhulli min arrahma sannan ka saukar da fatafukai na kaskanci gare su ka nuna musu rahama da jin kai sannan kuma ka kwantar da fukafukansu kada wani mataki daga cikin matakai da zaka kai a rayuwa ya sa ka nuna kai wani ne a gabansu shine waqfid lahumu janaha dhulli min arrahma ka saukar da fukafukan kaskanci a gaban iyayenka ka nuna musu rahama da tausayi da jin kai wa qur rabbirhamhuma kuma ka rinka yi musu addu'a kamar yadda wannan bawan Allah yake addu'a ga iyayensa menene abinda za ta rinka roƙa musu Allah ya ce ka rinka cewa wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira Allah kai musu rahama Allah kai musu rahama kama rabbayani saghira kaman yanda suka hadu su biyin suka tarbiyantar da ni suka kula da rayuwata saghiran lokacin ina dan karami ban san halin da nake ciki ba daga duka wannan wasiyar Allah ce subhanahu wata'ala dangane da iyaye hatta kalmar da za a yi amfani da ita wurin magana Allah madaukakin sarki sai da ya zabo kalmomin da ya kamata yaya su yi amfani da su domin mu'amala da magana da iyayen haka addu'a da za a rinka yi musu sai da Allah ya zabo irin lafazin da yake so a yi amfani da shi wurin yi musu addu'a da roƙa musu gafara kamar yanda yake a waccan ayar da ta gabata ta suratul isra haka kuma a wannan ayar ta wannan surar da muke ciki rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya duka aka faɗi irin uslubin addu'o'in da ake buƙata a wurin ƴaƴa dangane da iyayensu saboda a nuna muhimmancin abinda ya shafi mu'amala tsakanin iyaye da ƴaƴa shi yasa addinin musulunci a duniya ba a taɓa samun wani addini wanda ya kula da haƙƙin iyaye ba kaman addinin musulunci babu wani tsari a duniya wanda ya kusa-kusa ma da za a iya cewa ya kusa da tsarin addinin musulunci wurin mu'amalar iyaye babu wannan tsarin kwata-kwata babu wani addini babu wani tsari babu wata mu'assasa daga cikin mu'assasa wanda take da wani shiri dangane da iyaye wanda ya kusa da abinda za a iya kamanta shi da na addinin musulunci anan Allah ne da kanshi yake magana yake nuna yadda za a mu'amalance su yake saukar da ayoyi a cikin alqur'ani saboda wasiya dangane da abinda ya shafi kyautatawa gare shi daka wannan shine kololuwar kimma ta dan adamtaka ta insaniya da mutum zai kai wurin mu'amala da iyaye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta zo da hadisi masu yawan gaske dangane da abin da ya shafi mu'amala da iyaye an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yanda yazo a hadisin bukhari da muslim hadisin Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhum yake cewa an tambayi manzon Allah ayyul amali afdal wani aiki ne fi kowane aiki falala ya rasulullah wani aiki ne mafificin aiki a musulunci sai manzon Allah yake as-salatu ala waqtiha manzon Allah yake yin sallah akan lokacinta yake sai ya rasulullah thumma ayyun sannan sai wanne daga sallah sai manzon Allah ya ce birrul walidai daga nan sai biyayya da da'a ga iyaye daga sallah akan lokaci aikin da yafi kowane aiki falala da daraja da daukaka a musulunci shine biyayya ga iyaye sai aka sake tambayar manzon Allah kamar yanda Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa thumma ayyun sai wani aikin sai manzon Allah ya ce thumma jihadu fi sabilillah sannan jihadi ka duba irin falalar da jihadi yake da ita a Qur'ani da irin yadda Allah yake magana akan mujahidun da falalarsu da abinda Allah ya tattalar musu da yadda Allah yake mu'amalantar su idan sun mutu amma manzon Allah ya fifita biyayya ga iyaye akan jihadi fi sabilillahi wanda jihadin shine zarwatu salamil islam shine kololuwar tozan addinin musulunci amma bai kai matsayin birrul walidaini ba bai kai matsayin biyayya da da'a da kyautatawa ga iyaye ba haka kuma hadisi ya zo hadisin Muawiya ibn Jahila as-Sulami radiyallahu anhu wanda shi ma aka san yake cewa nazo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na tambayi manzon Allah na ce ya rasulullah inni adraktu al-jihad fi sabilillah yace ya manzon Allah ina so in fita jihadi ina so ni ma in fita cikin sojoji da za a tura jihadi a wannan karan to ina so in samu kaina a cikin su kuma ina so ya zama na fita jihadin tare da kai dan neman yarda Allah dan kuma neman in samu aljanna ni ma ranar alkiyama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace waihak ahayyatun ummuk manzon Allah yace kai canka mahaifiyarka na da rai sai Muawiya yace na'am ya rasulullah yace eh ya rasulullah tana da rai sai manzon Allah yace irji fa birraha ka koma ka je kai mata biyayya ka je kai mata da'a wannan shine abin da yafi wannan jihadin da kake so ka fita yace sai na sake zuwan ma manzon Allah ta daya gefan na koma na sake tambayar manzon Allah manzon Allah ya sake maimaita min abinda ya fada dawo na sake dawowa ta gaban manzon Allah na sake fada mai manzon Allah ya sake fada min manzon Allah ya ce wai hak ilzim rijlaha fasammatal janna manzon Allah ya ce je ka lizimci kafar mahaifiyarka a can ne aljannar ka take manzon Allah ya sake tabbatar mai da wannan ya nuna mai falalar wannan aikin akan jihadi fi sabilillah jidda yadda jihadin fi sabilillah yake sannan hadisi ya zo a cikin aljami na Imam Tirmidhi ko kuma hadisin da ya zo a cikin Bukhari da Muslim hadisin Abu Huraira Allah ya yarda da shi wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum ya zo wurin shi ya tambaye shi yace ya rasulullah wannan mutum ne yafi kowa cancanta da kyakkyawar mu'amala ta sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ummak mahaifiyarka yace sai ya sake tambayar shi yace summa man sewa manzon Allah yace mahaifiyarka sai ya sake tambaya ta uku manzon Allah ya sake maimaita mai yace mahaifiyarka sannan sai ya tambaya ta hudu summa man sewa sai manzon Allah yace summa abu sannan sai mahaifinka wannan duka yana nuna mana matsayin waɗannan mutanen a wurin Allah yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kwadaitar ya bada muhimmanci akan kulawa da haƙƙin su da kuma biyayya da da'a gare su shi yasa waɗansu malamai suka ce an maimaita mahaifiya so uku a cikin wannan hadisin saboda kamar yadda a can Allah ya ce hamalathu ummuhu qurhan wa wada'athu qurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra sannan aka ambaci mahaifi menene abubuwa guda uku a wannan ayar abu na farko hamalatu ummuhu daukan cikin wahala da aikin daukan cikin abu na biyu haihuwar cikin wahalar wurin haihuwan wanda wasu da yawa a wannan wurin ne azalin su yake zuwa su mutu sannan abu na uku shayar da ɗan da rainan shi da kula da shi na tsawon waɗannan shekarun guda biyu da aka ta cancanci wannan fifitawar mataki uku kafin a zo kan matakin mahaifi a mataki na hudu da aka Allah maɗaukacin sarki ya yi wasiya dangane da iyaye lallai lallai a kyautata musu ta wacce hanya ce ake kyautata ma iyaye ana kyautata ma iyaye ta hanyoyi da yawa asali Allah ya ce a kyautata kawai to duk wani abu wanda shine sunan shi kyautatawa to ya shiga karkashin wannan wasiyar ta Allah subhanahu wata'ala. Amma daga cikin muhimman hanyoyin kyautatawa shine yi musu addu'a. Yin addu'a ga iyaye yana daga cikin manya-manyan hanyoyi na kyautatawa da kuma biyayya ga iyaye din. Kamar yadda Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake faɗa a hadisin Abu Huraira wanda Imam Ahmad da Ibn Majah suka fitar, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce Allah madaukakin sarki zai rinka daga darajar bawa bayan ya mutu a cikin aljanna. Sai rinka tambaya yana cewa ya rabbi annani hadha, ya Allah ta ina nake samun wannan aiki na ya riga ya yanke kuma an bani sakamako na kuma gashi na ga sai ƙara min matsayi ake yi a cikin aljanna. Manzon Allah ya ce sai a ce mai istighfari waladika lak, ka samu wannan ne saboda istighfari da addu'a da ɗanka yake maka bayan mutuwarka, da wannan aikin da yake yi ne ake daga darajarka yanzu. Da haka babban abin da ɗa zai yi ma iyayenshi musamman bayan mutuwa shine ya dage wurin nema musu gafarar Allah subhanahu wa ta'ala. Daga cikin ayyuka na alkhairi da kyautatawa da ɗa zai yi ma iyaye bayan mutuwarsu shine sadaka gare su bayan sun mutu. Kamar yadda ya zo a cikin Bukhari da Muslim, wata mata ta zo ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ta ce ya Rasulallah mahaifiyata ta rasu, shin in nayi sadaka a maimakonta wannan zai amfane ta? Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce na'am, ya ce eh, in kika yi sadaka wannan sadakar za ta amfane ta. Da haka yawaita sadaka ga iyaye musamman bayan mutuwarsu yana daga cikin muhimman al'amura da suke daga darajarsu, kuma yana daga cikin biyayya da ɗa'a da ɗa zai iya yi ma iyayenshi bayan sun mutu. Sannan daga cikin hanyoyi na ihsani ga iyaye bayan mutuwarsu shine sadar da zumuncinsu, sadar da zumuncin iyayen bayan sun mutu, ƴan uwansu da danginsu. Kamar yadda ya zo a cikin sahihu Muslim hadisin Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa inna abarral birra an yasila ar-rajulu ahla wajdi abihi, yana cikin mafi girman biyayya da ɗa'a da ɗa zai yi ga iyayenshi shine ya sadar da zumuncin waɗanda suke abokan mahaifinshi da ƴan uwan mahaifinshi bayan mutuwarshi. Wannan yana daga cikin abarral bir, yana cikin mafi girman ɗa'a da biyayya ga iyaye da sauran ayyuka ire-iren waɗannan wanda suke riskan iyaye bayan sun mutu a cikin kabarinsu. Kenan wannan wa wasainal insana biwalidayhi ihsanan, ba ya taƙaici kaɗai ga iyaye waɗanda suke da rai ba, sun shafi iyaye masu rai da kuma iyaye waɗanda suka mutu. Wanda Allah madaukakin sarki ya azurta shi da rayuwar iyaye yana da damar da zai yi nau'o'i na kyautatawa daban-daban. Wanda kuma Allah madaukakin sarki ya karfi iyayenshi, Allah bai toshe mai hanyoyi na ihsani ga iyayen ba da aiki da wannan aya. Allah ya buɗe hanyoyi da dama wanda mutum zai iya yin amfani da waɗannan hanyoyin domin ya kai biyayyar shi da kyautatawar shi da ihsanin shi zuwa ga iyayenshi bayan mutuwarsu. Da haka Allah madaukakin sarki ya tabbatar da wannan wasiyar, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ya karfafa ta a cikin hadisai ingantattu masu yawa. A cikin wannan ayar da muka karanta mun ji mai addu'a da ihsani ga iyayenshi yana addu'a yana cewa رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. منين نعمر دا الله مدوكتين سركي ييغا ونن يارا وانده يكي ونن الدعاء دا تكن نعمو من دا الله يمي يكي قودير الله أكي شيني نعمر الله يمي إلهاما يا كمسا مي يد زيوي الدعاء يروت الله وما يمي إيا ينشأ الدعاء. Wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah. Da haka idan Allah ya cimsa maka wannan, to ita ma wata ni'ima ce da take buƙatar godiyar Allah a kanta. domin wani yana nan yana zaune sai ya shekara bai yi ma iyayen shi addu'a ba bal ma wani iyayen sun mutu sai ya shekara guda bai yi wani aiki wanda yake tunanin amfanuwar iyayen ba saboda tsabar uqudi da saba mai iyaye to idan mutum ya samu kanshi a wannan halin zai iya tunawa da iyayen shi yana musu addu'a a kowane yanayi to wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin da ya kamata ya gode ma Allah akai daga rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidai ni'ima ta farko da za ta fara zuwa ita ce ni'imar ilhamar da Allah ya maka kai wannan godiyar sannan menene ni'imar da Allah ya yi ma iyayen nashi daga cikin manyan ni'imomin da Allah ya yi ma iyayen shine ni'imar samar musu da da zai rinka tunawa da su yana roƙa musu Allah yana musu addu'a wannan yana daga cikin ni'imomin da Allah yake yi ma iyaye da haka da yace auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya to yana daga cikin ni'imomin iyayen da Allah ya yi musu shine Allah ya samar musu wanda zai rinka yi musu addu'a bayan babu su wanda zai rinka tura musu ayyuka na alkhairi a cikin account ɗinsu na aikin alkhairi na lada bayan suna rayuwa a cikin kabarurrukan su sannan yana daga cikin abubuwan da waɗannan ayoyin suka yi ishara a kai Allah ya kwaɗaitar da yin biyayya da kyautatawa ga iyaye a lokacin da mutum ya kai cikar ƙarfin shi haka lokacin da mutum ya kai shekara 40 me yasa saboda wannan lokaci ne wanda galibi mutane suke shagaltuwa da al'amura na rayuwa nauyi ya ma mutane yawa shima a lokacin iyalai sun yi mai yawa abubuwa sun yi yawa idan mace sai al'amuran ita ma iyalanta da gidan mijinta sun yi mata yawa da haka duk da haka sai Allah ya ambaci wannan lokacin hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sana saboda kada mutum ya fake da wannan nauyin da al'amuran da yawan shagulgula yace saboda wannan zai manta da waccan wa wasainal insana biwalidayhi ihsanan daga aka ayyana wannan lokacin aka fade shi shine kololuwar lokacin da mutum yake shiga cikin shagulgula na rayuwa da abubuwa na rayuwa a wannan lokacin suke yawaita akan mutum to ko a wannan lokacin ma ana nan ba a dauke mai wannan nauyin da Allah ya dora mai ba shi yasa muka ga har sai da ya kai wannan lokacin Allah ya fada mana ga irin abin da yake yi ma har addu'a yake tashi yana dagewa yana yi da akan iyayen shi saboda ya kai wannan matukar lokacin na rayuwa shagaltuwa da neman abinci da kula da yaya da kula da iyali da yasa ya manta da haƙƙin iyayen shi akan shi ba ya kula da abin da ya shafi roƙa musu Allah da yin addu'a da kyautatawa a gare su sannan abu na gaba daga cikin abin da waɗannan ayoyin suke nuni akai akwai faɗakarwa akan cewa al'amuran rayuwa da roƙar makai buƙata a wurin ɗa na ƙwarai ba ta mantar da shi al'amarin iyayen shi a duk lokacin da ya tashi zai yi addu'a zai roƙi Allah waɗansu buƙatu zai roƙi Allah wani abu da yake so na rayuwa duniya ko lahira to idan dai ɗa ne wanda yake mai biyayya mai ɗa'a baya mantawa da sanya iyayen shi a cikin irin waɗannan addu'o'in nashi na musamman da yake yi haka lokacin da wata buƙata ta taso ma mutum wata matsala ta baibaye shi ya tashi zai yi addu'a cikin dare zai gana da Allah to ko yayi baya mantawa da al'amarin iyayen shi zai ɗauko abin da ya shafi iyayen shi da buƙatun su da rayuwar su su ma ya saka su a cikin addu'a domin ga wannan bawan Allah da Allah yake ba mu misalin shi bai manta da iyayen shi ba a lokacin da yake ganawa da Allah a cikin dare yana godiya akan ni'imomin Allah subhanahu wata'ala sannan daga cikin abin da ayoyin suke ishara akai suna ishara akan cewa wannan bawan Allah bai manta da iyayen shi ba a lokacin da yake a gaibu a boye ba kowa sai shi lokacin addu'a to ina kuma ga lokacin da yake tare da su da iyayen yana a gaban su idan a cikin dare ya tashi zai yi addu'a daga shi sai Allah bai manta da iyayen shi ba to ina kuma ga in yazo ya ga iyayen yana ganin su ido da ido ya zai iya manta da su da haka wannan akwai ishara akan cewa akwai tsananin baida kulawa da kulawa da haƙƙin iyaye a bisa wannan wanda Allah yake ba mu misalin shi din da haka yana kulawa da su a boye a lokacin da dare ya raba a lokacin da yake ganawa da Allah to ina kuma a lokacin da zai je ya haɗu da su yana kallon su suna kallon shi ido da ido to wanne wani irin kyautatawa ne ba zai yi musu ba sannan a cikin waɗannan ayoyin akwai ishara akan cewa duk ɗan da yake irin waɗannan addu'o'in to Allah zai karɓi addu'ar shi ta yaya wannan isharar take a wannan ayoyin saboda Allah ne ya nakana Allah ne ya lakana matan irin addu'ar da zai yi ba shi ne ya ƙirƙiri addu'ar zai yi ba yanzu Allah ne ya faɗa mana ga abin da za a faɗa a yi addu'an a roƙi Allah wani ne zai baka wani abu zai baka aiki ko zai baka wani abu ya ce ga shi bari in rubuta ma wannan leta ka je ka kwafo a yi ma typing ka rubuto ka kawo min me yake nufi kenan yana nufin zai baka wannan abin saboda ya riga ya baka abin da ake so a kawo din shi ya rubuta ma ka kawo za a zo a duba takarda a ce wannan takardar ba ta yi ba waye zai duba ya ce ba ta yi ba wanda zai bayar din ne shine ya nuna ya ce ga yanda za a rubuta a kawo to wallahi almasalul a'la yanzu Allah ne ya faɗa mana ga yanda za a yi addu'a tunda ya faɗa mana ga yanda za a yi addu'ar me yake nufi yana nufin in an yi zai karɓe ta ba wata irin taka ce kawai kai ba baka sani ba irin ta ce Allah yake so ko ba irin ta ce Allah yake so ba a'a wanda Allah yake son ne sai ya faɗa maka ya ce ga yadda yake so a yi sai ka zo ka yi rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya in kai kuma abin da ya rage kuma shi ya karɓa haka wannan duka yana daga cikin fa'idojin da waɗannan ayoyi suke ɗauke da su bayan an gama da ɓangare na farko shine bawa wanda yake biyayya da ɗa'a ga iyaye wanda ya karɓi wasiyar Allah subhanahu wa ta'ala ya yi aiki da ita sai aka tsallaka ɓangare na biyu shine ɓangaren wanda bai karɓi wannan wasiyar ta Allah subhanahu wa ta'ala dangane da iyaye ba
والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن وهما يستغيثان الله ويلك عامل إن وعد الله حق فيقول ما هذا فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين
الله ملوك السنسركية والذي قال لوالديه أف لكما هكذا وند يكي سيما وند يسيما ما هي فنشي uwa da uba ko ɗaya daga cikin su yace musu uffin lakuma yace kai can ku ko uffin lakuma yayi amfani da kalmar da take nuna gajiyawa da kosawa da mu'amala da iyayen ya faɗa musu kalma ba ta girmamawa ba sabanin can da Allah ya ce wa kullahuma qawlan karima ya faɗa musu kalma wadda ba qaular kariman ba yace uffin lakuma bayan Allah yana cewa fala ta kullahuma uffin wala tanharhuma da haka shi yazo yana faɗa musu wannan kalmar yana cewa uffin lakuma ba na kaito kai canku yana faɗa masa kalmar da take nuna ya kosa ya gajiya da al'amarin su yana ce musu a ta'idani ni an ukhraja yanzu kuna yi min alƙawari cewa za a tayar da ni bayan na mutu shine a ta'idani ni an ukhraja ma'ana an ukhraja min qabri kuna min alƙawari cewa wai za a fito da ni daga cikin kabari na bayan mutuwa akwai wani abu wai shi tashin alkiyama wannan alƙawarin kuke min a ta'idani ni an ukhraja wa qad khalat alqurun min qabli alhanan qarnoni sun riga sun wuce tun kafin ni a haife ni ina iyayenmu ina kakanninmu ina kakannin kakanninmu da suka wuce duk ba wanda ya dawo ba wanda aka fito da shi daga kabari sai ni kuke ce min za a tayar da ni kuma daga baya bayan na mutu shine a ta'idani ni an ukhraja wa qad khalat alqurun min qabli shine hujjar shi tunda ba a taɓa ganin wani kaka daga cikin kakanni ya dawo ba ba a taɓa ganin wani daga cikin iyayen da suka wuce suka mutu sun dawo ba to yaya za a yi shi a zo a rinka ce mai kuma za a tashi daga baya za a iya fito da mutum daga cikin kabarin shi shine a ta'idani ni an ukhraja wa qad khalat alqurun min qabli Allah ya ce wa huma yastaghithanillah su kuma iyayen har ila yau duk da wannan maganganun da yake faɗa musu na rashin kyautawa yana ce musu uffin na kuma yana musu inkari akan imanin da suka yi da ranar tashin alkiyama Allah ya ce har yanzu ba su haƙura ba yastaghithanillah suna neman agajin Allah akan Allah ya shiryar musu da wannan yaron Allah ya dawo musu da shi hanya madaidaiciya Allah ya ɗora shi akan irin abin da suka yi imani da shi suna neman agajin Allah shine ma'anar wahuma yastaghithanillah su uwar da uban suna nan suna neman agaji a wurin Allah akan Allah ya kubuto musu da wannan yaron ya dawo musu da shi hanya ta daidai suna ce ma yaron suna magana da shi suna ce mai wailak suna cewa kai canka domin wailak asalin shi wailun laka sai aka yi hazbu saboda kasratul isti'mal aka mai da shi wailaka ana cewa kai canka suna ce ma wannan dan kai canka amin kai imani da Allah ka yadda akwai tashin alkiyama ka yadda da abinda Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi shine wa huma yastaghithanillah kuma suna ce ma dan nasu wailaka amin kai canka kai imani da Allah inna wa'dallahi haq lallai alƙawarin Allah fa gaskiya ne Allah ya yi alƙawari zai tayar da mutane bayan sun mutu to alƙawarin Allah gaskiya ne kaman san da ya ce wa'da sidqi allazi kanu yu'adun to wannan alƙawarin da ya zai tayar da mutane fa alƙawari ne na gaskiya wannan shine wa'azin da iyayen suke yi ma ɗansu sun hada abubuwa guda biyu abu na farko suna roƙon Allah subhanahu wata'ala suna addu'a ba gani yastaghithan Allah ya faɗa suna neman agaji mai neman agaji shine wanda yake cikin wata babban matsala ta riga ta auku yana neman ya zai ayaya matsala to suna neman agaji a wurin Allah sannan kuma ba su kasa abuwa ba suna ci gaba da yi mai wa'azi wailaka amin kai imani suna tsawatar mai suna amfani da kalma ta tsawatarwa wailak kuma suna yi mai wa'azi suna jawo shi da cewa amin kai imani kuma suna faɗa mai alƙawarin Allah fa gaskiya ne Allah baya saba alƙawari shine wa huma yastaghithanillah wailaka amin inna wa'dallahi haq sai ga amsar da shi yake mayar musu bayan sun faɗa mai waɗannan maganganun fa yaqulu sai ya rinka ce musu ma haza wannan ba wani abu bane kuke faɗa illa asairul awwalin fa sai labarai ne kawai na ƙarya na mutanda da suka gabata al asair jam'i ne na ustura ustura kuma shine kissa a bada wani labari amma galibi in suka ce ustura suna nufin labarin ƙarya kamar yanda a Hausance za a ce labarin kanzon kurege ana nufin labarin ƙarya shine ma'anar asatir a wurin larabawa fa yaqulu ma hadha illa asatirul awwalin sai ya rinka cewa wannan ba komai bane face kawai labarin kanzan kureje ne da za a ce mutun za a tayar da shi bayan ya mutu kuma yayi imani da wannan anan a cikin wannan ayar zamu fahimci irin kuskure da kafiri yake da shi a wurin kafa hujja kuskuren kafiri a wurin kafa hujja ko kuma rudewar shi a wurin kawo dalili anan yana so ya kora tashi da za a yi ranar alkiyama amma da me ya kafa hujja sai ya kafa hujja da cewa wa qad khalatil qurunu min qabli ai wasu sun wuce tuntuna ake mutuwa kuma ba a ga wani ya dawo ba amma da aka ce za a yi tashin alkiyama an ce mutane a wannan rayuwar ta duniya ne za a dawo da su ba ce a wannan rayuwar ta duniya za a dawo da su ba an ce sai bayan wannan rayuwar ta kare ne sannan za a tayar da mutane to ta yaya kuma za ka zo kana kafa hujja da cewa ai baka ga wani ya dawo ba dan haka ba za a yi tashin alkiyama ba wannan mughalaba ne a wurin kafa hujja ko kuma rashin fahimta na shari'a so shi na shari'a domin ba inda alqur'ani yazo yace zai tayar da zai dawo da wani anan yadda an bada misalai da yawa na wanda suka mutu kuma aka tayar da su amma wancan tashin da ake magana na yawmul qiyama wannan ba an ce za a yi shi bane anan da aka dan kaga ana mutuwa ba a dawowa ba hujja bane da zaka iya kafa dalili da shi da cewa to ba za a dawo din ba domin an fadi yaushe ne za a tashi an fadi yaushe ne lokacin da rayuwar za ta sake dawowa ba a wannan rayuwar ba ce ta duniya da muke zama a cikin ta da aka kafiri bai da kwakwalwa ta kafa hujja ko kuma ba shi da fahimta ta hakika ta nassi ko kuma yana da taurin kai da girman kai ta yanda zai rinka juya magana domin ya samu wani abu da zai iya riƙewa a matsayin dalili ko ba ko da ba dalili bane ala hakika idan an bi shi ba zai zama dalili ba da haka anan Allah ya bamu wannan labarin na waɗannan bayan Allah da suke tattaunawa da ɗan su kafiri wanda ya butulce ma Allah da yanda suke kokarin jawo hankalin shi da yanda suke kokarin dora shi akan hanya ta imani da tauhidi ga Allah subhanahu wata'ala
أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين
الله مدعوك السنسلسية في أولئك إرم والأنشان wayanda suke sa'a ma iyaye ba sa biyayya ga iyayensu sannan kuma suke ƙaryata tashin alkiyama ba su yadda za a tashi ranar alkiyama ba su ne allazina haqqa alaihimul qawl su ne wanda kalmar Allah ta tabbata a kansu afa man haqqa alaihi kalimatul azab kenan yanzu wanda kalmar azaba ta tabbata a kan shi to su ne irin wannan allazina haqqa alaihimul qawl wanda kalmar Allah ta azaba ta riga ta tabbata a kansu fi umami qad khalat min qablihim daga cikin al'ummomin da suka riga suka gabata tun kafin su ma'ana wancan aka ce fi ashabil janna yana cikin tawagar yan aljanna wannan kuma shi ma yana cikin umamun qad khalat min qablihim yana cikin al'ummar da suka gabata kafin su waɗanda suka ƙaryata Allah suka ƙaryata tashi ranar alkiyama to za a hada shi da waɗannan al'ummomin da suka gabata min aljinni wal ins daga cikin aljanu da mutane akwai al'ummomi a cikin aljanu wanda sun ƙaryata tashin alkiyama sun yi biyayya ga iyaye akwai kuma al'ummomi a cikin mutane wanda sun ƙaryata tashin alkiyama kuma sun ƙi yin biyayya ga iyaye to Allah zai haɗa shi da irin waɗannan al'ummomin gaba ɗaya su ci gaba da tafiya tare da su shine fi umamin qad khalat min qablihim min aljinni wal ins ya Allah sai innahum kanu khasirin lalle su waɗanda suka sifanci da wannan sifar tabbas sun kasance asararru, sun yi asara a duniya, sun yi asara a lahira, sun yi asara a duniya ta hanyar saba ma iyaye da butulce musu, sun yi kuma asara a lahira ta hanyar ƙaryata tashin alkiyama da ƙin yadda da cewa akwai hisabi bayan an mutu. Da haka Allah ya ce lallai su sun kasance tabbas waɗannan mutanen sun zama al'asararru. Wannan shine haƙiƙanin asara. Kayi asarar duniya sannan kuma kayi asarar lahira, da haka kayi biyu babu kenan. Duk wanda zaka kyautata ma amma kuma kana cikin fushin iyaye, to wannan asara ce kayi a duniya. Haka kuma duk wanda zaka kyautata ma kana cikin fushin Allah, to wannan asara ce a duniya da lahira gabaci daya. Na'am.
ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون.
ولكل درجات مما عملوا الله يسيدك ننسى قبائع ولن نمقرور قرابيو تقنقر ولن دسكي تاعة دكوتة تاواغ إياه يسكي إيماني دا الله da kuma ɓangaren waɗanda suke saba ma iyaye suke butulce musu kuma suke kafirce ma Allah. Duka ɓangarorin gaba ɗaya kowanne daga cikinsu darajatun mimma amilu suna da matakai na ayyukan da suka aikata. Kowa gwargwadon aikin shi, gwargwadon matakin da Allah zai ɗora shi. Masu ɗa'a da iyaye da kuma imani da Allah ba a mataki ɗaya suke ba. Wani ya fi wani, wani ya fi wani. Haka kuma masu saba ma iyaye da kuma ƙin yin imani da Allah ba mataki ɗaya suke ba. Wani ya fi na wani muni, na wani ya fi wani muni. To dukkansu gaba ɗaya suna da darajatun mimma amilu, suna da matakai na matsayi na gwargwadon aikin da suke aikatawa. Sai Allah ya ce wa yuwaffiyuhum ujurahum a'malahum, kuma da sannu Allah maɗaukacin sarki wallahi zai cika musu ayyukan da suka kasance suna aikatawa. Kowa za a ba shi cikakken aikin da ya yi. Idan alkhairi ne ya yi zai ga alkhairi, idan sharri ne ya yi zai ga sharri. Kuma kowanne ba wanda za a tauye ma wani abu, ba wanda za a rage mai, bal ma akwai waɗanda za a mu'amalance su da falala. Su ne wanda za su yi alkhairin kuma Allah ya ninka musu ninkin baninkin a duniya da lahira. Daga kowanne za a ba shi sakamakon abin da ya aikata. Wahum la yuzlamun, Allah ya ce kuma tabbas ba za a zalunce su da komai ba. Ba wanda za a zalunta, ba za ka yi ɗa'a da biyayya ka kyautata ba a baka sakamakon wanda ya saba ya ƙi yin biyayya ya kangare. Daga za a baka sakamakon da ya dace da kai, kuma za a nuna maka aikin da ka aikata. Kamar yadda Allah yake cewa yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Allah yake ranar da kowace rai za ta zo ta samu abin da ta aikata na alkhairi muhdaran, gashi nan an halarto da shi a ajiye. Za ta ga aikin ta a fili, an tara aikin wani kan wani. Haka kuma za ta ga mummunan aikin da ta aikata na saƙo, shi ma muhdaran an halarto da shi, an tara shi a fili tana gani. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, tana fatan ina ma a ce, tana burin ina ma a ce akwai tazara mai tsawo tsakaninsu da wannan mummunan aikin da suka aikata. Ina ma a ce ba su aikata shi ba. Sai Allah ya ce wa yuhazzirukum Allahu nafsahu, Allah yana tsoratar da ku kan shi fa. Ku ji tsoron Allah, ku sani Allah yana muku gargaɗi, yana tsoratar da ku kan shi saboda abin da zai biyo baya idan ba a yi abin da yake so ba, da kuma abin da zai biyo baya na alkhairi da sakamako idan an yi abin da yake so. Shi yasa a nan a kashi na farko sai ya faɗa mana sakamakonsu, ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil janna. A waɗannan kashi na biyu kuma sai ya faɗa mana sakamakon su, ulaika alladhina haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim min al-jinni wal-ins innahum kanu khasirin. wannan ita ce hakikanin asara da mutum zai yi a rayuwa wanda babu wata asara wanda ta kai wannan daka abin da ya rage shine mutum ya auna kanshi da waɗannan bangarorin guda biyu ya gane a wani bangare yake a ina ne ya kamata ya gyara a ina ne kuma ya kamata ya ƙara dagewa ya sa himma ya ga cewa ya bi umarnin Allah ya bi wasiyar da Allah madaukakin sarki yayi dangane da iyaye daka muna fata Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi canta abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana ya gafarta mana ya sanya mu a cikin rahamar shi duniya da lahira kafin rufewa akwai wani bawan Allah Malam Nasir Suleiman ya kawo alqur'anai guda biyu da cewa yana hokon ƴan uwa a sanya shi a cikin addu'a da mahaifin shi da Allah madaukakin sarki ya mai rasuwa Allah ya gafarta mishi Allah ya mai rahama Allah ya sanya wannan ya zama sanadiyya na haskaka kabarin shi da sanya ya makwancin shi da daga darajar shi a rayuwar da yake ciki a yanzu shi kuma Allah ya saka mai da alkhairi ya azurta shi da ƴaƴa waɗanda za su rinka aikata irin waɗannan ayyukan a bayan rayuwar shi wallahu alam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين